Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niya muryar arewa. Ko kuma BOA Africa zango na 102.5 a kasar Ghana ana iya kama ma Alpha Radio Kumasi. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a kan boahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Talata 16 ga watan Afrilun 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Gobara ta yi barna mai yawa ga sananniyar majami'ar nan ta Notre Dame Cathedral dake birnin Paris. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce ranar Alhamis za ta saki tacaccen juyi na rahoton binciken musamman kan katsalan da ɗin Rasha a zaben Amurka. Sannan yawan waɗanda suka kamu da cutar ƙyanda ko bakon dauro a duniya ya kusa ninka na bara har sau hudu tun ma daga yanzu.
Kanin labaran kenan. Yayin da yaƙi da dakarun Najeriya ke yi da ƙungiyar Boko Haram ya haura sama da shekaru 10 ana yi, shin wane irin tasiri wannan fada ya yi ga tattalin arzikin jihar Borno da ƙungiyar ta samo asali?
Wayannan guraren dukka da nake irga maka mangulo, muna da gidajen birane a Damascus, muna da gidajen birane ta kauce, muna da dai gidajen birane da wanda suka samu suka raunata, har yanzu ba wanda suka samu karfi da suka taso.
Haka kuma za ku ji cewa hukumomi a kasar Kamaru sun yi karin haske dangane da wasu 'yan Najeriya 30 da suka tsare. Muna tafa da karin bayani, sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya. Kafin waɗannan duka, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gobara ta yi barna mai matukar yawa ga sananniyar majami'ar nan ta Notre Cathedral da ke birnin Paris. To amma 'yan kwana-kwana sun ce sun kare hasumiya biyu na ginin da kuma wani ginin dutse. Shugaban hukumar kashe gobara ta birnin Paris, Jean Claude Gallet, ya gaya ma manema labarai a gaban ginin a jiya Litini cewa an kare muhimman ginshikan da ke rike da ginin. Ya ce ɗaya daga cikin 'yan kwana-kwana ya ji mummunan rauni yayin da ake ƙoƙarin kashe wannan babbar gobara a babban birnin ƙasar ta Faransa. Wutar, wadda a wani lokaci sai da ta yi sama da tsawon mita 10, ta lalata akasarin rufin majami'ar, inda har hasumiyar rufin ma ta rufta. Mai magana da yawun hukumar majami'ar Andre Finot ya gaya ma kafafen labaran Faransa ya je Litini cewa ga dukkan alamu sai an ƙarasa rusa dukkanin wani abu dangin katako da ke cikin ginin majami'ar. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce ranar Alhamis za ta saki tacaccen juyi na rahoton binciken musamman na Robert Mueller kan katsalan da ɗin Rasha da a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016, da kuma ganin da zumar ganin Donald Trump ya ci zaben shugaban ƙasa. Ji Litini, Trump ya sake ikirarin cewa rahoton ya wanke shi daga duk wani rashin daidai a zaben. Duk da yake kamar sauran Amurkawa, shi ma yana jiran cikakken bayanin binciken da aka kwashe watanni 22 ana yi ne. Shugaban na Amurka ya faɗa ta kafar Twitter cewa da Mueller da Attorney General ɗin Amurka William Barr, bisa ga binciken da Mueller ya yi, sun yi ittifaƙin cewa babu wani haɗin baki kuma babu wani karan tsaye ga fannin shari'a da ya faru. Sannan Trump ya ce hasali ma waɗanda suka aikata waɗannan laifukan su ne abokiyar karawarsa, 'yar takarar Democrat Hillary Clinton da kuma kwamitin jam'iyyar Democrat a matakin ƙasa, da kuma dai waɗanda ya kira ƙazaman jami'an tsaro, wanda da wannan suna na raini yakan kira wasu tsofin jami'an tsaron Amurka. Yawan waɗanda suka kamu da cutar ƙyanda ko bakon dauro a duniya ya kusa ninka na bara har sau hudu tun ma daga yanzu, bisa lissafin da aka yi a watanni uku na bana a cewar wani rahoton hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Litini. hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya wadda ta kafa hujja da wasu bayanan wucin gadi ta ce an samu rahoton kamuwar mutane wajen 112 da nau'ukan cutar kenda mai saurin yado amma tana da rigakafi daga watan Janairu zuwa watan Mayu. Hukumar ta WHO ta yi kiran da a tashi haikan wajen yin rigakafin kenda wadda kan kashe ko nakasa yara har tsawon rayuwarsu. Jelitini wato Majalisar Dinkin Duniya Jelitini ta ce yakin da aka kwashe shekaru 5 ana yi a kasar Yemen ya yi matukar illa ga yara a kasar inda aka kashe dubbai ko aka nakasa su ko kuma dai aka tilasta musu shiga soja tun daga lokacin da aka fara yakin. Illar da wannan yaki ke yi ma yara ya wuce misali. A cewar Virginia Gamba wata wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya ta musamman kan harkokin yara da yaki-yaki a wata ganawa da kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ta kara da cewa dukkanin bangarorin da ke yakin sun sha daukar matakan sojin da kan kai ga amfani da yara ko cin zarafinsu ko kuma ta cutar hanyoyi daban-daban. Tun bayan da aka fara sa ido a Yemen a watan Afrilun shekara ta 2013 wato gabanin barkewar cikakken yakin har zuwa ƙarshen shekara ta 2013 Gamba ta ce an halaka da kuma nakasa yara sama da 7,500 an kuma tabbatar da yin amfani da yara sama da 3,000 a matsayin mayaka an kuma dai hana ma yara 800 samun abubuwan jinkai. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kungiyoyin jinkai na ƙasa da ƙasa da kuma jami'an tsaron gwamnatin Mozambique na faɗi tashin taimaka ma ɗaruruwan mutanen da mahaukaciyar guguwar nan mai suna Idai ta shafa. Guguwar wadda ta fantsamo tun ranar 14 ga watan Maris ta halaka mutane sama da 1,000 a Mozambique da Zimbabwe da kuma Malawi kuma har yanzu ba a san wasu daga cikin waɗanda suka ɓace ba. Baya wato ɗaya daga cikin wuraren da guguwar ta fi shafa ita ce tashar jirgin ruwa ta Beira wadda ke gabar Mozambique. A cikin birnin Beira aka tsawonar da mutane sama da 150 da suka rasa muhallansu a wurare uku makwabtan juna a Beira ɗin. Jagabannin masu zanga-zanga a Sudan sun ce da farko sojoji sun yi yunkurin tarwatsa zaman dirshen ɗin da suka kwashe kwanaki suna yi a wajen ginin headquarter sojin ƙasar da ke birnin Khartoum to amma daga baya suka daina. Masu zanga-zanga sun ce da sojojin suka yi kokarin tarwatsa zaman dirshen ɗin jiya Litini sai suka tare su ta wajen kama hannayen juna suka yi da'ira ta yadda sojojin ba za su iya kutsawa ciki ba.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu. A Najeriya sama da shekaru 10 kenan da dakarun kasar suke ta fafatawa da mayakan kungiyar Boko Haram mai tada kayar baya musamman a arewa maso gabashin kasar. Jihar da ta fi fuskantar hare-haren kungiyar ita ce Borno wacce daga nan kungiyar ta samu asali lamarin da ya yi muni tasiri kan tattalin arzikin yankin. Wakilinmu Haruna Dauda Biyu ya hada mana rahoton kan irin tasirin da yakin na Boko Haram ya yi a fannin tattalin arzikin jihar ta Borno inda yayin da wasu bangarorin kasuwanci suka farfado wasu kuwa har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba.
Karamar hukumar Gozo ita ce karamar hukuma na farko da yayin gungiyar Boko Haram suka fara kwacewa daga hannun hukumomi da kuma suka yi kaka gida ciki har suka dauki tsawon shekaru ciki wanda da misali jami'an sojan Najeriya suka wato wannan gari wanda yanzu haka har mutanen wannan gari na san barka ganin cewa sun sake samun damar bude kasuwarsu da kuma ake ce duk ƙarshen mako da ma makwabtan Najeriya wato mutanen kasar Kamaru kan shigo wani lokaci don cin wannan kasuwa. Alhaji Abdullahi Danjatau da tsohon shugaban karamar hukumar Gozo ne da kuma ya nuna hamdala kasa game da wannan dama da suke sake samu kamar haka.
Eh, gaskiya lokacin da aka rufe kasuwannin nan mutane sun shiga damuwa. A lokacin da shi jarrabawa na Boko Haram da ya same mu, an rufe kasuwannin saboda a samu tsaro na kar abuya, kar su samu dama su shigo su afkawa mutane. Amma da ikon Allah da soji suka tsaya tukuru, aka mutane mu so koma gida, kasuwannin an bude. A gaskiya yanzu mu kasuwar tana cika ma kila sosai.
Na kuma waiwayi kungiyar masu gasa biredi na jihar Borno, inda na tambayi shugabansu da ake kira Malam Bukar Mustafa da kuma aka fi sani da suna Dumbama, wanda ya so mu bayyana mini irin matsalolin da suka fuskanta sakamakon wannan sana'ar tasu kamar haka.
Eh, alhamdulillah, yanzu dai a takaice kafin zuwa wannan insecurity muna kai gidajen biredi a Borno Said mun kai 500. To amma yanzu a takaice lokacin gaman da wai su gurare da babu, mu yanzu dai hakan ma mun kai 100 sun ko 200 haka
gaba daya jihar Borno.
Gaba daya jihar Borno.
Kamar wannan insecurity din ya rage muku yawan gidajen biredi kenan kananan hukumomi?
Eh, sosai ma lokacin gaman da duk wannan abin ya shafa duk kuma mun ma ya shafe mu, domin gulalen duka yanzu mutane mun suna cikin Maiduguri, wanda ya kai ya bin gindin masu biredi yan uwansa ya nemi abinci da na cin sa, sai mu kawo shi, mu kawo shi karkashin mu, mu tafiya tare da shi.
Asarar rayuka da dukiya da aka yi sakamakon wannan iftila'i da Allah ya jarauce mu da shi, kamar ya shafi mambobin ku hakan nan?
Sosai ma muna da rekod din da dama wanda magoyan na abubuwa ya safe ya same su gurare daga Gambarunga la kama zuwa Jikwa zuwa Bama zuwa Munangoza Dambuwa, wayannan guraren duka da nake irga maka mangulo, muna da gidajen biredi a Damasak, muna da gidajen biredi takkawce, muna da gidajen biredi da wanda suka samu suka raunata, har yanzu ba wanda suka samu karfi da suka taso.
Yanzu dai fatan al'umman wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya shine na ganin cewa an kawo karshen wannan matsala baki daya. Na ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci kamar da suke a can baya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu, wannan dai so mun tabi ne na rahoto na musamman da za ku ji a shirye-shiryenmu na gaba. To daga Najeriya bari mu leka makwabciyar ta Kamaru, inda hukumomi a kasar suka yi karin haske dangane da wasu 'yan Najeriya 30 da suka tsare, waɗanda ta ce mai yiwuwa suna da alaka da kungiyar Boko Haram. 'Yan sandan kasar ta Kamaru sun ce mutanen mafi akasarinsu mata ne da ƙananan yara, waɗanda suka gaza nuna wata shaidar cewa sun nemi izinin shiga kasar. Ga Mahmud Lalu da fasar rahoton Moki Edwin Kizinga.
Jami'an tsaron kasar ta Kamaru sun ce sun tsare mutanen ne a wata mota kirar bus a lokacin da ta ƙetara zuwa cikin iyakar kasar a ranar Asabar din da ta gabata. Sun kuma ce mutanen sun fito ne daga yankin Gamborungala, wani yankin da ya taba fadawa karkashin ikon kungiyar Boko Haram. Shugaban rundunar 'yan sandan yankin Arewa mai nisa a kasar ta Kamaru, Shatima Mala Abba, ya ce a lokacin da aka tsare motar da ke dauke da 'yan Najeriyan, sun ga wasu alamu tattare da mutanen da suka dasa shakku a zukatansu.
Sai mai suna chargé depuis Gambaru dans la zone.
Kima kenan yake cewa mun tsare mutanen ne saboda sun gaza nuna wata shaidar izinin shiga kasar, sannan sun kasa ba da sunayen mutanen da suka ce za su kai ziyara wurin su a kasar ta Kamaru, sannan sun fito ne daga yankin da 'yan Boko Haram ke da tasiri. Sai dai jami'in 'yan sandan bai ba da wata shaida da ke nuna cewa 'yan Najeriya na da wata kyakkyawar alaka da kungiyar ta Boko Haram ba, amma ya ce a irin tsarin aikinsu ba sa lagalaga da irin wannan batu. Ya kara da cewa a baya 'yan kungiyar ta Boko Haram sukan ɓadda kama a matsayin fasinjoji ko 'yan kasuwa ko kuma malamai, inda sukan kai hare-hare a kasar ta Kamaru. Sannan baya ga haka kungiyar kan yi amfani da 'yan mata ne wajen kai hare-haren. Ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto hukumomin Najeriya ba su ce ofin ba dangane da tsare mutanen nata. Gwamnan Arewa mai nisa a kasar ta Kamaru Mijin Yawa Bakari ya ce hare-haren Boko Haram sun ragu matuƙa a 'yan watannin nan saboda irin tsauraran matakan tsaro da suke ɗauka. Amma ya yi gargaɗin cewa 'ya'yan ƙungiyar kan yi amfani da duk irin damar da suka samu, musamman a lokutan da mutane ke tafiye-tafiye domin halartar bukukuwa na addini ko kuma a lokutan hutu. Ya ce na umarci 'yan sanda da sojoji da su tsaurara matakan tsaro a kan iyakar kasar a daidai lokacin da al'ummar kasar ta Kamaru ke shirin fara ayyuka na addini, kamar lokacin watan azumin Ramadana da za a fara a ranar 5 ga watan Mayu da kuma ranar ma'aikata ta duniya da za a yi a ranar 1 ga watan Mayu. sannan ga bikin da za a yi na ƙasa a ranar 20 ga watan Mayu. ‘Yan ƙungiyar ta Boko Haram kan yi amfani da waɗannan lokuta domin kai hare-harensu a masallatai da kasuwanni. Duhari layau gwamnan na Arewa mai nisa ya dangana ƙaruwar samun zaman lafiya da aka gani ga irin ayyukan da dakarun haɗin gwiwa na ƙasashen Kamaru, Chadi, Nijar da Najeriya ke yi a yankin tafkin Chadi. Hukumomin ƙasar sun ce akalla ‘yan ƙasar Kamaru 1,500 suka rasa rayukansu sanadiyar hare-haren ƙungiyar. Najeriya dai tare da haɗin gwiwar wasu dakarun ƙetare sun yi nasarar ƙwato mafi akasarin yankunan da suka fada ƙarƙashin ikon ƙungiyar ta Boko Haram, lamarin da ya sa aka samu sauƙin hare-harenta. Amma ‘yan watannin baya ƙungiyar ta ƙara zafafa hare-harenta a yankin arewa maso gabashin Najeriya.
Anan da mutangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da siyasa.
Fassarar rahoton Moki Edwin Kizinka kenan. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 1:15 na dare. Ga Aliyu Mustapha da shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Inda a ce da yanda abin ya faru don samai da hankali. To gaskiya da an ci galaban abu, amma sabanin haka sai gashi yana ta karuwa ne, yana ta'azzara ta kai ga gida-gida har gari-gari ake ji ana samun mutane ana tsira da su, kuma hukuma tana ji tana gani a bayan zuwa abin da aka yi.
Masu angonni in ba ta manta ba, to nawa ake samun masu angonni da gaske da haƙi da hannun jini da a wannan magana.
An kai yanayi da fa kora ake yi, zuwa ake a kori mutane a kona garinsu wanda aka samu a kashe su a dafa su ta hannun wa'yansu, kuma sannan a ce an kasa wani abu ba za a zargi a kan shugaban ƙasa ba. Dole ba ci gaba da ganin laifinsa, kuma muna faɗa haka ne don a gyara, ba wai don cewa ba ma ƙaunarsa ko kuma dan Arewa ba ne dan gwanmu ba.
Jama'a, muna fatan mun sami kullum mai lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Majalisar masarautu ta jihar Zamfara ta yi taro na gaggawa domin tattauna abubuwan da sabis tsaro, musamman bayanan da ministan tsaro daga Masauda Aliyeyi na cewa manyan sarakuna a Zamfara na cikin masu taimaka ma ta'addanci da 'yan ta'adda a cikin jihar. Saboda haka shi ne muka zauna muka tattauna nauyin wannan bayani, muka nuna damuwanmu da cewa irin wannan magana za ta fito daga wannan jami'in wanda yake shi ce shi dan jihar mu ne, wanda ke ya kamata ce ya san abubuwan da ke faruwa tsakanin mu.
To wannan murya ta sarkin Fulani Bungudu mai girma Alhaji Hassan Dan Fulani ne, ɗaya daga cikin manyan sarakunan gargajiya na jihar Zamfara wanda suke cike da fushi da kalamin da suka ce sun je na fitowa daga bakin ministan tsaron Najeriya Janar Mansur Dan Ali wanda shi ma dan Zamfara ɗin ne, inda suka ce sun je yana cewa wai akwai hannun su sarakuna ɗin a cikin tashi-tashi hankulan da ke addaba jihar ta Zamfara.
Shi ne muka kira shi da cewa a gaggawa ya nuna ya faɗa ya kira ko waɗanne sarakuna ne ke wannan aikin, saboda bai kamata a ce abu ana kashe al'umma cikin jiha sannan a ce an samu wasu da aka ce suna taimakawa ɗan ta'adda ko mai mukamin su, a ce ba a fito da su ba, a ce kawai ana bin kafafen duniya ana faɗi. Idan bai fito ya faɗi waɗannan sunayen wanda suka wannan aikin ba, to muna ganin cewa ya dai abin gaban kashi ne domin ya ɓata ma sarakuna, ya ɓata ma mu sarakuna suna, kuma ya kauce ma kasawarsu ta kawo ƙarshen wannan al'amari. Saboda muna kiran shi da akacin gaggawa shi faɗi ko su wannan sarakuna ne suke wannan aikat domin a ɗauki matakin da ya kamata.
Shi kan sarkin Zamfara ɗin Alhaji Tahiru Muhammadu Ahmad bai ma tsaya a nan ba, ya ce sun jawo minista Mansur Dan Ali layi tare da gita mashi sharaɗin cewa ya sauri ya je magana nan tashi, in ba haka ba kuma
na mu zo mu ba da mai da martani bisa ga ainihin wani ƙarahi da ake mana da ɓatanci da ake mana, inji wani ɗanmu daga cikin ɗanmu abubuwan da ake gaskiya ba mu ji daɗin su ba, kuma muna jiran shi mu ji amsa da zai bai. Da wannan abin ba haka ba, akwai matakan da mu ɗauka na ladabtarwa wanda mun san za mu iya yin su saboda ɗan wani wakilcin mulki.
To mai girma sarkin Zamfara kenan Alhaji Tahiru Muhammad Ahmad. To sai dai kuma ita kanta gwamnatin ta jihar Zamfara ta tabbatar da cewa akwai hannun sarakuna koda kuwa kananan sarakuna ne kamar da wakilin mu Murtala Faruku sai yana yiwu.
To sai dai kuma gwamnatin jihar ta Zamfara ma ta tabbatar da wannan zargin inda tace tana daukar matakai akan wannan al'amarin ta bakin kwamishinan lamuran kananan hukumomi na jihar Bello Muhammad Dan Kande.
Wannan zargin da ake na wayannan mayan sarakuna da muka zama da su babu wanda aka zarga a cikin su, amma dai akwai kananan su wayanda a can kasa wayanda su ne canza wata talaka wayanda hidimar tasa suna cikin wuta da nuru ganin suna tare da su suna gudun kan su ke ta abinda suka so su ya zan su sarakunan ba su ne suna ganin suna ita ce su ku suna doke su sai su ya tada ba su hadin kai kuma duk wanda mun ka samu da hannu jiki don kana gudun tsoron tsadan ta addiya kashe su sai rinda abin da suka so duk mun saukar da su muna da sarki uku zuwa hudu wanda muka saukar game da wannan matsalan saboda ba ku da hujja ka ce ka goya dan ta da baya ana cutar da mutanen da ke aikiwa shugabanci.
Muryar kwamishinan kananan hukumomin jihar Zamfara Bello Muhammad Dan Kande kenan. To da mun wannan rikici na Zamfara da sauran tashi-tashi hankulan da ke addabar jihohin arewacin Najeriya ne muke muhawara akan su a wannan shiri na tsaka mai wuya, inda a yau za mu kawo muku kashi na biyu na fafatawa da wakilinmu na Abuja Nasiru Adamare Kaya ya shirya mana a tsakanin lauya Zubairu na mama da kuma wani tsohon hafsan soja Manjo Yahaya Shinku. Yau za mu tashi ne daga martanin masu fafatawa din kan magana da shugaban kasa shi Muhammadu Buhari ya yi game da ita jihar Zamfara.
Shugaban kasa in ka tsaya shugaban kasa ai ya magana a jiya abin da shugaban kasa ya saki ciya da farko ya nuna juya shi da bakin cikin abin da ke faruwa a arewa musamman jihohin Zamfara Kaduna Katsina da wannan yankin arewa maso yamma na nan Abuja baki da musamman har da arewa maso gabas Najeriya. Shugaban kasa ya yi cikakken bayani wa duk mai hankali da kuma san halin shugaban kasan nan dan cewa ba mai wuzari bane ba ba sai ya magana kai tun yi da da muku rai ba abin da ya faɗi gaskiya ne haka ne yana rashin jin dadin sa ya kai bayani kan sosar bayan cewa kullum ya funtsiya ne bayanai daga wajen wayannan shugabannin tsaron nan da suke aiki a ƙarƙashin sa a kullum sai ya kira su kullum sun ce suke ku zo na yake ciki a wuri kaza na ji kaza ya faru ba mata ki so dauka duk suna mai bayani to amma da wannan rauni ba da rauni shugaban kasa ne rauni yake ina gara ta raunin nan ina kan shugabannin tsaron nan ne kullum kuma su kara masa tsaimi su kara daukan ba su ta gaddan su ba su gwamnatin nan tallafi a magance wannan abu cikin gaggawa.
Mun ji yayin ku kusan da ka kawo wannan maganar na san abin ya taso ne daga wani mutum da aka kashe a Lagos wani Kolade Johnson da shugaban kasa ya nuna damuwarsa ainihin sai ga mutane a yanar gizo suna cewa ba a damu da mutanen Zamfara ba. Wani yayin ku ka gamsu da wannan damuwa da shugaban kasa ya nuna yanzu akan wannan lamarin?
To ni a nawa hange da fahimta kamar da ba zai sayar bayani wanda yake koya akai aka je aka dawo dole ne a daura nauyi akan shugaban kasa in ya goce yana cewa ai su jami'an tsaron ne yake da alhaki in ma akwai wani rauni su ne to ai shugaban kasan ne yake da alhakin duk inda ya ga rauni ya hanzarta sauya wanda ke wannan wuce da mukamin ko wanda ya daura mu amana ya tabbatar da wannan gurin ba lallai ne a ce misali in kwamishinan ƴan sanda a wata jiha yana da rauni shikenan ana samun matsala sai shugaban kasa yana kallon shugaban ƴan sanda na kasa baki ɗaya sai abin da ya gida ma ba ya nuna mai mutanen ka ba su aikin da suke yi saboda ka kaman kai ne baka cancanta ba kai ne ka ba da dama zan canza ka zan dau mataki ko ku akwai abin da kuka nema na gudanar da aiki ne wanda gwamnati ba ta muku ba ku gaya min ya so a samu kan wannan al'amari a magance shi babu ta inda shugaban kasa zai tsira daga zargin da ake yi kuma musamman al'amarin da shafi jihar Zamfara ba fa yau aka fara ba kar ka manta a matsayin da muke a cikin yanzu suke da ministan tsaro na kasa wanda yake sun tunanin kaddamar da wani tsari can baya na tabbatar da tsaro a jihar Zamfara an yi kusan shekara yanzu wannan al'amari ya shuge kaman kudin da ake bukata a fitar da wannan aiki kawai ake bukata tunda an riga an fitar da kudin bukata ta biya shikenan an wuce wannan zangon yanzu kuma an bude wani shafin sabon shafi ne kuma in muka sake duba har ila yau wannan yanki wanda yake ya shafi bangaren Zamfaran yana da makwabtaka da jihar Katsina inda shugaban kasa ya fito yana da makwabtaka da nan jihar Kaduna babu dalilin da zai sa a ce a ɗauki lokaci mai tsawo ana ji ana gani irin wannan abu yana faruwa ko da kuwa ma misali a ce shi shugaban kasan yana jira ne su wayannan shugabannin tsaro su kawo mai wani tsari ai an ɗauki lokacin da ya kamata a ce an wuce haka a kullum ana kisan mutane ne ana magana da in ana garkuwa don a bada kuɗin fansa ne an kai yanayi da fa kora ake yi zuwa ake a kori mutane a kona garin su wanda aka samu a kashe su a datsan su da hannun wa'ensu sannan
da su daji hukumomi suna nan kuma sun a ce an kasa wani abu ba za a zargi akan shugaban kasa ba wannan yin shirin da kakafin katabus in akai la'akari da ya faru na wannan mutum ɗaya da aka ce an kashe a Lagos har ana zargi an kamo ma wanda yake da hannu akai za a hukunta shi shugaban kasa yana iya shiga saka kafafun labarai ta hannun masu magana da yawunsa yana ta'aziyya yana jajantawa wannan iyalai waɗanda wannan al'amari ya shafa wallahi tunai wannan abun kunya ne ga irin kasa irin wannan ta yadda irin kisan da ake yi bai damu da ya ce ma ya je ya tabbatar da ta'aziyyarsa ga irin lungunan da abin da yake faruwa ba ko kuma ta hanyar masu jami'an da suke yaɗa labarai a madadin sa ya ce ya yi wa mutanen nan ta'aziyya ba dole ba ci gaba da ganin laifinsa kuma muna fata haka ne don a gyara ba wai don cewa ba ma ƙaunarsa ko kuma dan arewa ba ne dan kurmu ba.
Bari da Zubairu na mama kana kusa ne za ki
kusa musa ba na yi a wannan rinkan da shi officer dan kasan da aka yi na Lagos ana da an kisa a Lagos gaban ta gazantiya musta ga wannan da zan fara da ake da tunan kullun a ta'aziyya sai dai kawai abin da yake so a fahimta kan wannan al'amari shi ne ana son a siyasantar da al'amarin zamfara ne kawai ana son an sa siyasa a ciki ana son a sa siyasa a ciki kusan ce an ma sa siyasa a ciki don babu da za a sa ki magana na Lagos a cikin wannan shi na zamfara. Zamfara tunan ya yi kamari ainin ba kullun kokari ake a ce an sha tsakin abin. Amma baya ga haka banga dalilin da yasa dauki magana kawai a sa a kan shugaban kasa ba akwai wani magana da ya kawo yake son ba da martani a kai musamman maganan masu unguwanni ina son kamar da mu baya kaɗan kai hakuri masu unguwanni in ba ka manta ba to nawa ake samun masu unguwanni da tattatai da hakuri suke da hannun jini da a wannan magana don a can baya ofisa yana faɗin cewa ba su da abin da za su yanzu ko sun kai da nan siri ana iya zuwa a far musu ba wannan ba haka ba ne ba. Haccin tsaro ya rata a wuyan mai dukkan mu ƴan kasan nan talaka da basaraki da kowa saboda haka idan kira da shugaban kasa ya tsara daukan matakai tsarara wannan wani abu ne dole ne a shugaban kasa udiri yana fama da yaƙin ƴan ta'adda na arewacin arewa maso gabas ga wannan ya taso wannan din ma ba wai kawai zama aka yi a cikin shi ake kallo ba a'a ana namiji kokari har kullum ana namiji kokari kuma al'amari kamar da nake ne kai mutane ne suke yin amfani da su fake da wannan maganan Lagos taro cikin maganan da barkin maganan nan ne ke a cikin shi da kaka saboda su da yin na da ban su su ne su yada
yawa wajen shin ku akwai su ma kansu gwamnati a jihohin su sune shugabannin tsaro kamar yadda shugaban kasa yake babban commander na askarawan kasa baki daya. Kwanan nan mun ga gwamnan Kaduna Malam Nasiru Rufai da kansa ya fatattaki su masu satar mutanen nan a hanyar Kaduna. Me zaka ce kan wannan abinda mutane na ga suna ganin babban kokari ne da ake?
Wani kokari a nan wani irin kokari hanya ta hada shi da tafiya ya zo wanda ke tafiya da irin wannan tawaga ta jami'an tsaro dan ya zo hanya ya tarar da an ce an tare in bai wuce ba ai abin kunya ne. Yan sanda motoci nawa ke bin sa mutum nawa ke dauke da makamai manya-manyan makamai da suke bin sa a matsayin escort.
Amma yayin ku maimako ya juyo ba ya dawo Kaduna ya tsorita ai yayi gaba kuma ya samu yayi nasarar tafiyar ta sa ai.
Ba haka bane maganan gaskiya ka sani na daidai motocin da suke hawa bulletproof ne a sashi baya ratsa su jami'an tsaron da suke tafiya da su jami'ai ne waɗanda an tabbatar da horonsu an tabbatar da kayan aikinsu kafin a hawa hanya kuma musamman wannan ya faru ne a lokacin da shi da kanshi ya san cewa hanyar nan ai kwana biyu su ma masa cewa ba a tare mutane sai da shi kuma a ranar shi da yawa hanyar ya je tare a ce da gaske ana tare mutane saboda haka ba za a ce wai jami'an tsaron da suke tare da shi ba su yi kokari ba amma ba wani abu da a zuzuta ko a yayata ba ne yanzu ga hanyar birnin gwari nan ta gagara ba abinta ai ba magana ba ne na cewa sai tafiya ta kama su kawai za a je a ce sun kai farmaki ko kuma sun kore mutane da su
madalla to bari mu tsaya nan sai mun dawo mako gobe in Allah ya yarda mu zo mu ci gaba yanzu muna gode wa su bakin namu wato barista Zubairu na mama da Mejo Yahaya Shinku tare da shi wakilin namu Nasira da Mulhaka da ya taimaka ya shirya mana muhawara a Abuja cikin lomon ita nan Washington a madadin su duka Aliyu Mustafa Sokoto ne a DC din mun ba ku lafiya
madalla a gaida Aliyu Mustafa kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takeice
a takaice gobara ta yi barna mai matukar yawa ga sananniyar majami'ar nan ta Notre Dame Cathedral da ke birnin Paris to amma ƴan kwana-kwana sun ce sun kare hasumiyoyi biyu na ginin da kuma wani ginin dutse Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce ranar Alhamis za ta saki tacaccen juyi na rahoton binciken musamman na Robert Mueller kan katsalandan din da Rasha ta yi a zaben shugaban kasar Amurka a shekara ta 2016. Yawan waɗanda suka kamu da cutar kyanda ko bakon dauro a duniya ya kusa ninka na bara har sau 4 tun ma daga yanzu bisa ga lissafin da aka yi a watanni 3 na bana, a cewar wani rahoton hukumar lafiya ta duniya da WHO.
To masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma CD da ya taimaka wajen din haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi.
VOA Afrique, Le Monde Aujourd'hui.